Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma wannan karin tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun ba da sanarwar mutuwar mutane 26 daga cikin mutane kusan 1,500 da suka kamu da cutar amai da gudawa a gundumar Madarumfa da ke yankin Maradi. Sai kuma Najeriya, inda majalisar dokokin jihar Niger ta kori ɗaya daga cikin 'yan majalisar ta, wato Honorable Lalladi Iya, mai wakiltar karamar hukumar TAFA, inda majalisar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda ya sauya shiƙa. A yau za mu so mu ji ra'ayinku ne akan cire 'yan siyasa daga makamansu a sakamakon sauya shiƙa, kamar yadda ya faru a jihohin Kano, Kaduna, Sokoto da majalisar dattawan Najeriya. Akan haka ne za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira kada a manta, a sa alamar tarawa sannan a sa 1-202-205-5655. Amma kafin nan ga yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban kasar Mali mai ci a yanzu Boubacar Keita ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar, duk da cewa kashi 34 cikin 100 ne kawai suka fito zabe saboda tsoron tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda ke kawowa. Sakamakon da aka fitar a yau Alhamis ya bayyana Keita a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar Lahadi, inda ya yi wa abokin hamayyar sa Ismaila Sise mummunan kayi. A halin da ake ciki kuma, jam'iyyun Zimbabwe mai mulki da mai adawa sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan Agusta. Emmerson Mnangagwa ya kayar da shugaban 'yan adawa Nelson Chamisa da karamar rata, inda jam'iyyar Chamisa ta ce an samu matsala wajen kidaya ƙuri'un. Suna kuma nema a sake sabon zaɓe ko kuma a bayyana Chamisa a matsayin wanda ya lashe zaɓen da aka yi a ranar 30 ga watan Yuli. Hukumar zaɓe da lauyoyin Mnangagwa sun rubuta takardu kan a kori ƙarar, inda suka ce jam'iyyar adawa ta kai ƙara bayan da lokaci ya riga ya wuce. Kotun tana da kwanaki 14 ta yanke hukunci daga ranar da aka kai ƙarar, an kuma ɗage ranar rantsuwa har sai bayan lokacin. Zaɓen da aka yi a cikin lumana ya sa mutanen Zimbabwe tunanin samun canji bayan barin daɗaɗɗen shugaban ƙasa Robert Mugabe daga kan mulki. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifuffukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a ɓoye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekaru fiye da 10 idan har aka gano ya aikata laifuffukan. Masu gabatar da ƙara da lauyoyin da ke kare Manafort sun gabatar da hujjojinsu na ƙarshe jiya Laraba, inda masu gabatar da ƙarar suka ce rayuwar Manafort na cike da ƙarairayi yayin da yake son rayuwar jin daɗi da kashe kuɗi. Bisa Manafort ya yi ƙarya ba shi da kuɗi a lokacin da yake da su, haka kuma ya yi ƙarya cewa ina da kuɗin da ba shi da su, a cewar mai gabatar da ƙara Greg Andres. Amma babban lauyan da ke kare Manafort Richard Westlin ya faɗa wa gungun masu taimakawa alƙalin yanke hukunci cewa ya kamata a wanke Manafort daga laifuffukan da ake zarginsa da su. Ya kuma ce gwamnati bata iya gabatar da hujjojin da suka nuna cewa Manafort ya aikata laifuffukan da ake tuhumarsa da su, wanda shine ka'idar tantance cewa mutum ya aikata laifi a dokar Amurka. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya janye 'yancin da tsohon shugaban hukumar leken asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa, kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa. Haka kuma ana nazari akan 'yancin samun bayanan sirri na waɗansu tsofaffin jami'ai da suka haɗa da tsohon daraktan hukumar leken asiri James Clapper da tsohon shugaban hukumar FBI FBI James Comey da kuma tsohuwar mai baiwa gwamnatin Obama shawara kan harkokin tsaro Susan Rice da kuma tsohon shugaban hukumar tsaro Michael Hayden da kuma tsohuwar mataimakiyar Attorney General Sally Yates. Sanarwar ta shugaban ta zargi Brennan da nuna wasu halayen da basu kamata ba wanda suka wuce gona da iri. Ta shafin Twitter Brennan ya bayyana wannan mataki da shugaban ya dauka a matsayin wani yunkuri na rufe baki da hukunta duk wasu masu sukar gwamnatinsa, wanda hakan wani abu ne da ya kamata ya sa damuwa ga duk wani dan Amurka. Brennan, wanda ya kwashi shekaru 25 yana aiki da hukumar leken asiri ta CIA, ya rufe martaninsa da fadin cewa kimata ta wuce damar da nake da ta duba bayanan sirri.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin kiwon lafiya a jamhuriyar Niger sun bada sanarwar mutuwar mutane 26 daga cikin mutane kusan 1,500 da suka kamu da cutar amai da gudawa a gundumar Madarumfa da ke yankin Maradi. Koda yake kawo yanzu likitocin sun bayyana cewa sun warkar da mutane fiye da 1,000 daga cikin wanda danda annobar ta rutsa da su. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma yana da ƙarin bayani.
A yayin ganawarsa da wakilan kafafen ƙasa da ƙasa ne, ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi bayani a game da halin da ake ciki a ƙauyukan yankin Maradi masu makwabtaka da garin Jibiya da ke Najeriya, inda a farkon watan jiya aka samu barkewar annobar cutar amai da gudawa, wato kolera.
Da ranar da ta fara 4 ga watan wanda ya shuɗe ga wanga watan da muke ciki 16 yau, an samu mutum 1,449 sun samu da wannan ciwo. Mutum 1,309 su wannan sun warke kwata-kwata suna gidajensu, amma akwai mutum 111 da a bisa waɗannan sit na Madarumfa. Kenan bisa wannan sit za a ɗauka ta yi magani kyauta. Cikin mutanen ga 1,449 tun farkon wanga haran malatin yau zawa yau, an samu mutum 26 da sun ka rasa rayuwarsu.
Binciken likitoci ya nuni da cewa amfani da ruwan gulbi a matsayin ruwan sha a wasu ƙauyukan Madarumfa ne ya haddasa bullar ƙwayar wannan cuta da ke bazuwa tamkar watar dashi. Sauraka mahukunta ke jan hankulan al'umma.
Ce musu mun ka koro Dija sun ka dubo ko na forage, akwai magani da an karraba. Akwai hypochlorite, akwai disinfectant, akwai aquatab da mun ka kai mun ka zubi. Waɗanda a cikin wannan gungun mai hatsari in za su shan wannan ruwan su yi aiki da wannan. In ba su shan wannan magani, sa wannan magani, mun ce su dawo ruwa. Su dawo waɗannan ruwa har wani lokaci ya wuce. Na biyu, mun ka ce duk wani wanda an ka ga ya kamu a ɗauko shi a kawo shi likita, kuma an gwada masa da ake ɗaukan mutum. Ba cewa an ka yanzu ka ɗaukan mutum ka rungume shi ka ɗauko shi, a'a, akwai wanda ake ɗauke shi ko ku rugo likita ku haɗi. Za a zuwa da gaugawa a ɗauko mutumin nan a kawo shi. Mun ce kayan ɗanyi wanda ake saidawa kasuwa, duk wanda ya sai shi kake sa a cikin bakin shi ya wanki. Tunda abun ya zame muna nan kamar reflex, duk abun da ka gani kasuwa in kayan danye ne sai ka duke ka sa cikin baki, a ka wanki yannan sai ka sa cikin bakin ka. In wanda zaka karkari ana ka hidda fata, a hidda fata. In wanda ake iya dawa ne son samu ashe a dawa shi da kyau kakin ayi umma.
Tunda dai hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Niger da na Najeriya suka yanke shawarar hada gwiwa da nufin gudanar da campaign shaushawa domin rigakafin cutar kolera a garuruwan gundumar Madarumfa da na karamar hukumar mulki ta Jibiya.
Irin wanga abu in yazo dole kowa sai ya kama. Babu zancen wanga dan Niger ne, wanga dan Najeriya ne, dan Malati ne. Yana da yancin ya tai ko ina ayi mishi magani. Don haka an kai wannan reunion, an ka sa yau dispositif na control daga Najeriya da Niger.
Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To a gaida Suleiman Muni Barma. Sai kuma batun majalisar dokokin jihar Niger ta Najeriya da ta kori ɗaya daga cikin 'yan majalisar ta, Honorable Danladi Iya, mai wakiltar karamar hukumar Tafa. Majalisar ta bayyana cewa ta ɗauki wannan mataki ne saboda ya sauya sheka daga APC mai mulki zuwa jam'iyyar PDP mai adawa. Daga Mina, Mustapha Nasiru Batsari ya yi kuma na daga ƙarin bayani.
Majalisar dokokin jihar Niger a Najeriya ta kori ɗaya daga cikin mambobinta mai wakiltar karamar hukumar Tafa, Honorable Danladi Iya, tare ma da ayyana kujerarsa a matsayin wadda babu kowa a kanta a majalisar. Majalisar dai ta ce ta dauki wannan mataki ne akan Honorable Dalladi Iyan saboda ficewar da yayi daga cikin jam'iyya mai mulki a jihar Niger APC ya zuwa jam'iyyar adawa ta PDP a wani zama da majalisar ta yi a ranar Larabar nan da ta gabata. Shugaban majalisar dokokin jihar ta Niger Honorable Ahmed Marafaguni ya ce sun samu korafi ne daga jam'iyyar su ta APC, shi yasa suka dauki wannan mataki kamar yadda yayi mun karin bayani ta wayar salula.
Jami'a mu ta rubuto ta burne mu mu dakatar da kungiyar rashin sabili da yayi marabu da jami'an mu dalilan da ya bayar musu gamsu da basu gamsar da mu ba basu yi ka'ida na constitution ba ta ce gwamma da bestin da ya bari wani umarnin jami'an mu mu dakatar da kungiyar rashin.
To sai dai dan majalisar da aka koran wato Honorable Dalladi Iya yayi watsi da wannan mataki inda yace zai garzaya kotu domin kalubalantar matakin.
A to dole zan doki mataki a inda ya kamata have to take legal action only no. Sun ce gabar jam'iyya babu dalilin komai kawai ra'ayi da gaske ne.
Ai dokar kasa ta ba mutum dama da ya hulɗa da mutane ban dokar kasa kuma ta saki ba da dama cewa kana da hujjanka ka bar jam'iyyan da aka zaɓe ka kai in akwai matsaloli a national.
Shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger Honorable Bello Agwara wanda ya ce an yi zaman ba tare da yana zauren majalisar ba saboda ya yi tafiya. Amma matakin korar dan majalisar ya saba wa doka.
To amma ni abin da nake so kakakin majalisa ko majalisa ta sani guri ne da ake tsara doka. Majalisa ba kasuwa bane. Ya kamata idan irin wayannan ababen suka zo kan ayi saurin daukar mataki, ya kamata a duba menene ainihin doka ta ce.
To kokarin jin ta bakin shugabannin jam'iyyar ta APC a jihar Niger ya ci tura. Amma jigon APC a jihar Niger Honorable Abdulhamid El Wazir wanda kuma shine mai taimakawa gwamnan jihar Niger akan harkokin majalisar ya ce majalisar ta yi aikin ta ne.
Eh to gaskiya ranka dai ai mu hana majalisa ta aiki.
Eh to amma ba ku ga kamar matakin yayi tsanani tunda ga mutane da yawa sun canza party sun koma partin adawa.
Ai, ka lura inda za ka duba ba tsari ka je kai cikin cikin abin da ka gani shin wannan memba yaushe rabon shi ma da majalisar.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuma da a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma lokaci ne da zamu buɗe layin waya domin a kira a bayyana ra'ayi. Maudu'in mu na yau shine menene ra'ayinku akan cire 'yan siyasa daga mukamman su a sakamakon sauye sheka kamar yadda ya faru a jihohin Kano, Kaduna, Sokoto da ma majalisar dattawan Najeriya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa. Waki magana daga Nasarawa.
Daga nan lafiyan bare-bare herkwata na jihar Nasarawa, Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka.
To Bashir Tela, muna sauraron ka.
To a gaskiya wannan matakin yayi daidai kuma inda ana daukar ma 'yan siyasar mu a Najeriya irin wannan matakin a gaskiya da canje-canjen wannan shekara ba a yi ba. Kuma yana da kyau kamar da waɗansu sanatoci, wani sanata da yake wakiltar ta ƙasar Kudu nan da ya koma APC ya bar mukaminsa, to yana da kyau shi ma bakwalarsa.
To da alama nayin Bishir Taylor ya tsinki. Bari mu je jihar Kaduna. Waki magana daga jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Sunana Alhaji Musan Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
To muna sauraron ka.
To alhamdulillah, ni abubuwan da nake duba ya kamata su jam'iyyar ma kasa a ce a cikin kudurinsu na kundin tsarin mulkin jam'iyya. Ya kamata misali yau idan aka ce yau idan Musa Garo ya tsaya takarar dan majalisa, idan ina APC ne ko ma PDP to ya kamata na ajje mukamin da aka zabe ni a cikin wannan jam'iyya. Sai ta jam'iyya ba su rubuta irin wayannan mukamin ba, to kaga irin wayannan abubuwan su suke kawo ana samun irin wannan kace ne, amma gaskiya al'amari bai kamata a ce da mu ana samun irin wayannan wai ka tafi daga nan ka koma nan ka tafi, to me amfani? Kaga gaba ɗaya siyasar mata zama babu akida, babu wata tabbar da zaka nuna manhaja ita kanta a siyasa. To ni da kiran da muke ga 'yan Najeriya, tabbatar da mutane za su zaba mutane masu akida siyasa wanda suke idan kana ka ba wai dan karan kansu ba. Karshe ne muka fata alkhairi a tafi lafiya Alhaji Musa Garu, nagode.
To madalla, mun gode Alhaji Musa Garu. Bari mu je jihar Bauchi, baki magana daga Bauchi.
Hello,
ina jin ka.
Yawa, dangane da maganan shekara da ake magana.
Sau shekara.
Ai, kun riga kun san cewa Majalisa ko kuma
ka rage akwatin rediyon ka don ina jin kaina daga nan.
Okay.
Kuma baka faɗi sunanka ba. To da alama wa
layin.
Kana nan, kana misalai? To bari mu je jihar Kaduna, da alama na Bauchi ya samu matsala. Da jihar Kaduna, waki magana da Kaduna.
Ibrahim Jamai, barka da lafiya.
Barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya, kuma cikakken memba kungiyar masu bugawa na Najeriya na sashen Nuri Amurka. To gaskiya mun ji wannan bayani da aka yi. To abinda za mu ce, kaga ba za mu san ita cikakken kundin tsarin mulki ita jam'iyyar APC ba. Da na PDP, in kila lokacin PDP wasu sun fita ba a kore su ba, kila su kundin tsarin mulkin su bai tsara haka ba, kila su na APC ne tsara haka. Amma abinda muke gaya musu shine cewa in dai kawai mutum ya fita yana da hujjoji, to ya kamata a masa uzuri, ba sai kuma an jin ba haka ba. Idan suka yanke suka kore shi a majalisa, za a ce ai dan ya bar jam'iyyar su ne CMA bita da kulli, amma tabbatar suna da hujjojin da yasa suka kore shi. To da fatan za ku tashi lafiya.
To madalla, mun gode. Bari mu kitara zuwa Maiduguri. Waki magana daga Maiduguri?
Mai gari mai gonjo ne daga Maiduguri.
To mai gari, muna sauraron ka.
Ra'ayi na shi ne, saboda wayannan mutanen masu tsalle-tsalle su bari su koma wannan su koma wannan, shi majalisa sun yi ne ba dan su kore shi aka dare ba, a ƴan ingot ne suka zo suka janye shi suka withdraw din sa. Saboda haka kuma daidai ne abin da aka yi.
To madalla, mun gode mai gwanjo. To bari mu je Benin. Waki magana daga Benin?
Alhaji Lawal Bawasa, Okuta, Jamhuriyar Benin, Nigeria.
To muna sauraron ka Alhaji. Da alama layin Alhaji ya samu tangarda. To mun samu kira daga Niger. Waki magana daga Niger?
Kuna magana da Umar daga Niger.
To muna sauraron ka Umar daga Niger.
Shego local government Maniji.
To Umar, muna sauraron ka.
Wato shi wannan al'amari gaskiya ya kamata a ce yan Najeriya sun tunani, ai dan mutum ya canza jam'iyya bai kamata a ce ya bar mukamin da yake akai ba. Saboda ai dama shi aka zaba ko ba ainihin jam'iyya ba, an zabe shi ne da fatan cewa zai yi wani abun, a zo a gani zai yi abun kirkiri taimakawa jama'a. Don haka duk jam'iyyar da ya ga damar zama a bashe zai zauna ya ci gaba da ayyukan da yake yi na alheri in yana yi. Wannan shine ra'ayina.
To madalla, Umar daga Niger, mun gode. Bari mu kitara zuwa jihar Katsina. Waki magana da Katsina?
To mu mai tsani ɗan ga.
To muna sauraron ka.
Kamata shugaban jam'iyyar Bafala Sarake saftar kujerai.
To me dalilin ka na cewa haka?
Dalilin na don saboda ita jam'iyyar APC tana da rinjaye a majalisa, kuma a kan jam'iyyar APC aka zaɓe shi, kuma yanzu ya sauka ya koma jam'iyyar PDP, ya kamata ya tattara nashi gaba ya bar jam'iyyar APC ta ci gaba da mulki a majalisa, ya saka mata mara don Allah don Annabi su yi tsari. Muna goyon bayan shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari, Allah Ubangiji ki tsara mai ƙwarin gwiwa rike ƙasar nan.
To ma da lamun gode, bari mu je Delta. Waki magana daga Delta? Rage akwatin rediyon ka. Wa alaikum salam, rage akwatin rediyon ka.
Okay, Haruna daga rediyon. Kana ji na?
Muna sauraron ka.
Ni wannan abin da nake.
Baka faɗi sunanka ba. Sunanka. Faɗi sunanka.
Wannan abin da an kai.
Faɗa mana sunanka.
Ni an kai ba ya da yake haka nan.
To
probe kamata suna tsallake zo na yazo an kwangaren ba tunda shi da mata kamar ta kasance da dan jama'a yake.
To madalla mun gode, bari mu je Zahar Zamfara. Waki magana da Sau Zahar Zamfara.
Kuna magana da Muhammad Sani da Musau.
To Muhammad Sani, muna sauraron ka.
Ga mu ra'ayin mu 'yan Najeriya mahirin jahi, duk wanda ya bar jam'iyya ya dace mukami da an kalafe da shi a aji ko ba gaskiya ba, don mu muna zaben jam'iyya wani lokaci ba mutum ba. Shi a ra'ayina, Allah ya taimaki ba Buhari 2019 ya koma.
To ma da lamun gode, Muhammad Sani daga jihar Zamfara daga wayarka, za mu rufe layin waya sai kuma Allah ya kai mu gobe, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Na tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu ya ce karfe 5 saura minti 10 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta yi wajero da gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata kasa da shekaru 20 ta hukumar FIFA da ake fafatawa a kasar Faransa, bayan da kasar Spain ta doke ta da ci 2-1 wasan kwata final na gasar da yammacin yau. Spain, wacce ita ce zakarun Turai na matakin, ta zura wa Najeriya kwallo tun a minti na 13 da soma wasan, yayin da ta koma zura kwallo ta biyu ana dab da tafiya hutun rabin lokaci. 'Yan Najeriya dai sun dawo da karfi a rabin lokacin wasa na biyu, inda har suka sami rama kwallo daya. To amma kuma lokaci ya yi musu halinsa a daidai sa'ar da wasan ya karkare a ci 2-1. Shahararren dan wasan Super Eagles ta Najeriya Victor Moses ya bayyana cewa ya yi murabus daga bugawa kasarsa wasa. Wannan labari dai ya zo wa masoya kwallon kafa a Najeriya a bazata. Kasancewar Moses dan shekaru 27 da ke takale da kungiyar Chelsea ta Ingila, ya soma bugawa kasar wasa ne a shekara ta 2012. A cikin wata sanarwa da ya fitar, Moses ya ce ya morewa lokacin da yake bugawa Najeriyar wasa, to amma yana ganin lokaci yayi da zai maida hankali ga takale da sa kungiyar sa, kana kuma ya kamata su baiwa sababbin jini dama su ma a dama da su. Najeriya ta fadi matakai biyu a sabon jadawalin mafifitan kasashe a duniya ta hujin kwallon kafa da hukumar FIFA ta fitar a wannan watan, inda daga kasa ta 47 a yanzu ta koma ta 49 a duniya, mataki daya da kasar Rasha da ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya ta bana. An fitar da Najeriya ne daga gasar ta duniya tun a matakin rukuni-rukuni, domin kuwa ta sami nasara ne sau daya tal a cikin wasanni uku. A matakin nahiyar Afirka dai, kasashen Senegal da Tunisia ne a sama, inda su biyun suke a matakin kasashe na 24 a duniya. To sai dai yayin da kasar Senegal ta haye matakai uku domin komawa matakin na 24 din, ita kan kasar Tunisia faduwa ta yi daga matsayin ta na da na kasa ta 21 zuwa ta 24 a duniya. A matakin duniya kuma, zakarun gasar cin kofin duniya wato kasar Faransa ita ce ta dare sama a zaman kasa ta daya a duniya, tare da kasashen Belgium da Brazil da Croatia da Uruguay da suke binta a matsayin ta biyu da ta uku da ta hudu da kuma ta biyar, yayin da kasar Jamus da ada take ta daya, a yanzu ta koma kasa ta 15 a duniya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A shekarar da ta gabata ne, gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump ta fito da wasu dabarun taimaka ma yankunan tekun Pacific, wanda za a gina shi akan karfafar haɗin gwiwar yankunan da ke son ganin an kafa demokradiyya da doka da oda. A ranar 30 ga watan Yuli, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da wasu dabarun gina tattalin arziki da kasuwanci. Ya ce gwamnatin Trump tana da yakinin faɗaɗa alkawuranta na bunƙasa tattalin arziki a yankin tekun Pacific. Kasuwanci da Amurka ke yi a yankin Pacific shine manufarta ta kawo zaman lafiya mai ɗorewa da wadata.
Our strategy seeks to catalyze American business to do what they do best. President Trump also expects our commitment to generate greater support for a free.
Wannan dabarun namu suna neman hadakar kasuwannin Amurka su yi iyaka kokarin su. Shugaba Trump yana so ya ga wannan kaddamarwar ta janyo goyen baya mai yawa dangane an samu yanci da zaman lafiya a yankunan tekun Pacific da kasashen da suka yarda da hangen nesan mu, na ganin an kafa mulki, doka da oda da dawwammiyar wadata. Ƙasar Amurka ta sadaukar da dala miliyan 113 a matsayin jinkinar farko a zuba jarin kula da sababbin shirye-shiryen tallafawa gudanar da ayyukan da suke da muhimmanci a nan gaba. Waɗanda suka haɗa da tattalin arziki, kimiyyar sadarwar zamani, da makamashi, da kuma cibiyoyin gudanar da tsare-tsare a matsayin buɗe sabon babin tattalin arzikin da Amurka don ganin an samu zaman lafiya da wadata a yankunan tekun mahaɗar Indiya da tsakiyar gabashin Pacific. Sakataren ya ƙara da cewa shirin farko na haɗin gwiwar samar da fasahar sadarwar zamani ta yanar gizo da tsaron hana kutsen bayanai wanda tun asali aka zuba jarin dala miliyan 25 don inganta ƙasashen haɗin gwiwa da fasahar zamani da kuma faɗaɗa dama ga Amurka na fitar da kayan fasahar ta zuwa ƙetare. Shiri na biyu mai suna Asia Edge na nufin inganta ci gaba ta hanyar makamashi. Ta hanyar Asia Edge za mu saka hannun jarin kusan dala miliyan 50 a wannan shekarar kadai don ganin mun taimakawa haɗin gwiwar yankunan tekun mahaɗar Indiya da tsakiyar gabashin Pacific na shige da ficen abubuwan da suka kera ko adana kayan nasu ko hada-hadar makamashinsu. A ƙarshe ana son ganin an bunƙasa ci gaban gine-gine. Sakataren ya bayyana cewa Amurka tana shirin ƙaddamar da wasu ayyukan fasaha wanda aka saka kusan dala miliyan 30 don ganin an samu kafuwar wani sabon bangare na hudda da juna don haɗa kan kayan aikin da za su bunƙasa gine-ginen ci gaba. Wannan shiri ya ƙara kafa wani sabon asusun yankunan tekun mahaɗar Indiya da tsakiyar gabashin Pacific don taimakawa ƙasashen haɗin gwiwar samun goyon bayan shari'a da sauran wani taimakon masana a lokacin tattaunawar ayyuka masu tsauri idan suka taso. Wannan hangen nesa akan yankunan tekun mahaɗar Indiya da tsakiyar gabashin Pacific bai fi da kowace ƙasa wajen shiga ba, don muna neman yin aiki da kowa don ganin an samu zaman lafiya a waɗannan yankunan tekun Pacific, inda har wannan haɗin kan yayi daidai da tsarinmu da kuma buƙatar 'yan ƙasarmu, in ji Sakatare Pompeo. Ƙasar Amurka tana son a san da zamanta a yankin saboda Amurkawa da sauran mutanen yankunan tekun mahaɗar Indiya da tsakiyar gabashin Pacific su ci gajiyar tattalin arziki nan da shekara 2020 da 2030 da 2040 masu zuwa da wasu ɗimbin shekarun da ka iya biyo baya. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Shugaban kasar Mali mai ci a yanzu Boubacar Keita ya sake lashe zaben kasar da aka gudanar, duk da cewa kashi 34 cikin 100 ne kawai suka fito zabe saboda tsoron tashe-tashen hankula da 'yan ta'adda ke kawowa. Sakamakon da aka fitar a yau Alhamis ya bayyana Keita a matsayin wanda ya ci zaben da aka gudanar a ranar Lahadi, inda yawa abokin hamayyar sa Ismaila Sisi mummunan kayi. A halin da ake ciki kuma jami'in Zimbabwe mai mulki da mai adawa sun ce kotun tsarin mulki za ta saurari kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 22 ga watan Agusta. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun fara tattaunawa yau Alhamis akan ko tsohon shugaban yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya aikata laifuffukan kaucewa haraji da amfani da wasu asusun banki a ɓoye. Manafort zai iya fuskantar hukuncin ɗauri na shekaru fiye da 10 idan har aka gano ya aikata laifuffukan. A jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya janye 'yancin da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA yake da shi na samun bayanan sirrin ƙasa, kamar yadda sanarwar da Trump ya fitar ta faɗi cewa John Brennan yana haifar da rudani da kuma rarrabuwar kawuna a gwamnatinsa.
Da takaitaccen labarin mu kawo ƙarshen shirin mu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Safina Tasada Sudangi da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Miss Julie Lazarus Creation da ta hada da bada umarni, da injiniyan mu na yau Malam Suleiman Tarawali, Ibrahim Jarmai ke cewa mu kwana lafiya, Allah shi ba mu alherinsa.